بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar Juma'a ce wadda ta daidai da 26 ga watan Sha'ban hijira na da shekara 1431 daidai da 6 ga watan August shekara ta 2010 wannan shine kasar na biyar daga cikin jeren giya karatuttuka dangane da ilimin hadisi wanda muke yi a cikin littafin Nukhbatul Fikr ta al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'ar musulmi ba su manta ba malamin yayi mana bayani dangane da cewa hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya iso gare mu ne ta manyan hanyoyi guda biyu hanya farko ita ce mutawatir hanya ta biyu ita ce ahad asalin haka ake kasabtawa sai ka ce hadisin annabi ya iso mana ne ta hanya biyu hanya farko ita ce mutawatir hanya ta biyu ita ce ahad haka ake a takeice to sannan sai ka ce shi mutawatir abinda ake nufi shine hadisin da yazo ta hanyoyi masu yawa a takaice kenan shi ahad shine hadisin da adadin mutanen bai kai a ce mutawatir ba shikenan to sai ka zo ka fara bayani ba a cewa hadisi mutawatir sai in ya cika wasu sharuɗa guda hudu mun gabatar da su kai da kake gani ko kallon wannan cassette ka je ka ainihin wato saurari karatuttukan baya idan hadisi ya cika waɗannan sharuɗa guda hudu to ya zama ainihin mutawatir to annan bari ku ji jama'a idan hadisi ya kai matsayin mutawatir malaman hadisi ba sa kiran shi sahihi kiran shi sahihi din asali ba wai ka yi mishi wani damage bane sai dai ka nakasa mishi daraja domin misali isnadi ɗaya ka samu ya inganta kace sahihi ka sake samun na biyu akan wannan hadisin kace sahihi ya inganta ka sake samun na uku har ka samu guda 50 sai kuma har yanzu ka kira sahihi sai suka ce ai babu hikima don haka hikima ita ce ka faɗo wani suna wanda zai tattaro yawan waɗannan hanyoyi da duk wanda ya ji ya fahimci cewa wannan ba gama garin sahihi bane to wannan suna ne shine mutawatir kamar duk inda soja yake soja ne ofisa ne kurtu ne captain ne general ne wa kuma wani iri menene shi soja ne to amma yayin da baka dubi kurtu ka ce mishi soja kuma ka dubi general ko field marshal shi ma ka ce mai soja a hankalce ba a ce eh abu ne ma'qul za a iya dauka amma kuma kamar ka daidaita darajar wajen kiran sunan ko kun fahimta ashe kenan a bisa dacewa idan wannan kurtu ne kace mishi soja to wancan idan general ya kamata ka kira shi da sunan mukamin dan a fahimci akwai bambanci a ƙarƙashin haka hadisi ne yake da hanya daya ingantacciya sai kace mai sahihi to wannan hadisin kuma sai ka samu mishi hanyoyi guda 70 har yanzu kace mishi sahihi sai malamai suka ce in ma ka kira shi asahhu ai asahhu sahih in ma ka kira shi mutawatir sai dai akwai bambanci tsakanin asahu da mutawatir a wasu wuraren dukkanin mutawatir asahu ne amma ba dukkan asahu yake zama mutawatir ba misali hadisin da yake da hanya biyu uku hudu biyar duk kowace hanya ɗaya ta zama sahihiya amma adadin bai kai mutawatir ba zaka iya kiran wannan asahu wannan ita ce al'adar da malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake a cikin littafin Irwa'ul Ghalil amma ya fi yin wannan al'adar a cikin littafin Ghayatul Maram wanda littafi ne ya rubuta shi kusan shekaru 50 da ta gabata takhrijin hadisan al-halal wal haram sai ce hadha hadithun asah sai suka ce menene wannan sai ce to hadisi ne yake da hanyoyi kowace hanya ta inganta amma bai kai martaba a ce mishi mutawatiri ba shi kuma ya wuce a ce mishi garibi ko aziz yace dan haka ta'abirin da yafi dacewa shine a kira shi da al-asahhu wato isnadin da yafi sahihi inganci ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan jama'a in kun gane wannan maganar da kyau idan mas'ala ta zo a cikin hadisi mutawatir ne, to yafi inganci kace zuwan Annabi Isa a ƙarshen duniya hadisan mutawatirai ne. Fadin haka yafi kace sahihai ne. Ko kun fahimta jama'a? Domin in hanyoyi biyar ne ko uku duk zaka iya kiran su me sahihai, to yanzu yana da hanya fiye da 70, yana da hanya fiye da 100, har yanzu kuma kace sahihai zai fi dacewa da hikima kace mutawatirai. Domin cewa mutawatirai ya bashi matsayi wanda babu ja da baya, kamar yadda muka tattauna a jiya cewa dukkanin mas'alar da tazo a cikin hadisi mutawatiri to babu sauran ja da baya, babu sanda za a gano cewa wannan mas'alar kuskure ne hadisan an gano ma ba su inganta ba, ba zai taba yiwuwa ba. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? To ina son ku kiyaye wannan a matsayin mataki na farko. Idan ka fahimci wannan sai ka dawo ka sake cewa mutawatir ya kasu kashi biyu, akwai lafzi akwai ma'anawi. An tuna wannan darasin mu ne na jiya. Sannan sai ka dawo sai ka ce hanya ta biyu da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana ita ce hanyar da bata kai a ce mata mutawatira ba, ita ake kira ahad. To ta kasu kashi uku, akwai mashhur ko mustafidi duk abu ɗaya ne, akwai aziz akwai gharib. Mashhur shine hadisin da yake da hanyoyi uku ko sama da uku, amma har yanzu dai ba su kai a ce musu mutawatiri ba. Kaga anan ya ɗauki wani ɓangare na daga ma'anar ahad kenan. Aziz shine hadisin da yake da hanya biyu, ko kuma hadisin da hanyoyin shi ba su gaza hanyoyi guda biyu ba, ko da wata tabakar a samu biyu, wata a samu uku, wata a samu biyu, wata a samu uku, amma dai duk inda ta hau in ta tashi sauka ba ta ƙasa da biyu, to sai a ce ya zama aziz. To anan sai Ibn Hajar ya tsaya yayi raddi ga wasu malamai da suka ce hadisi matukar bai kai aziz ba, wato matukar bai da hanyoyi biyu, to ko da hanyar nan guda ɗaya ta inganta to ba za su inganta ta ba. Wannan maganar Ibn Hajar ya ce kuskure ce duk wanda ya faɗe ta ba daidai yayi ba. Daga cikin waɗanda ake ganin sun yi ishara game da waɗannan maganganu akwai al-Imam al-Hakim Abu Abdullah, akwai al-Imam Abu Ali al-Jubba'i da waɗansu malamai waɗanda su kuma wannan magana suka yi gini akan reshen ta suka ce. Don haka Imam al-Bukhari dukkan hadisan da ke cikin littafin shi hadisai ne waɗanda mafi ƙarancin martaba su aziz ne, babu hadisi ko kwaɗe gharibi a ciki. Daga cikin waɗanda suka ɗauki wannan maganar akwai al-Imam Abubakar ibn al-Arabi, Allah ya gafarta mishi. Wannan maganar kuskure ce domin hadisin farko a cikin Sahih al-Bukhari isnadin shi kwaɗe ne gharib ne, hadisin ƙarshe a cikin Sahih al-Bukhari isnadin shi kwaɗe ne gharib ne. Ashe kenan waccan magana da Ibn al-Arabi ya fassara fahimtar shi game da Sahih al-Bukhari kuskure ce, cewa dukkan hadisan da ke cikin Bukhari babu gharibi, mafi ƙaranci sai dai aziz ko mashhur ko mutawatir. Wannan maganar kuskure ce domin kamar yadda muka ce hadisin farko da na ƙarshe a cikin littafin hadisai ne gharibai. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? To sa'an nan sai kuma hadisi na uku shine hadisi gharibi. Menene gharibi? Shine hadisin da yake da hanya ɗaya. To wannan shine tarihi sananne a wurin malamai, amma akwai wasu malamai idan suka ce hadisi kaza gharibi ne suka yi shuru suna nufin da'ifi. Daga cikinsu akwai al-Imam Tirmidhi a cikin Qudama, daga cikin mutaakhirina akwai al-Imam Zaila'i a cikin littafin shi Nasbur Raya. Har wa yau a wannan zamanin Malam Muhammad Nasiruddin al-Albani ya dauki wannan salaf. Idan kana karatun tafan Albani kamar Irwa'ul Ghalil sai ka ji kawai ya kawo hadisi ya ce hadha hadithun gharibun, ya shuru to yana nufin hadha hadithun da'ifun. Idan kana karatun littafin Nasbur Raya ta al-Imam Zaila'i da ainihin littafin Al-Badr al-Munir, littafin da nan dauko je na dan nuna muku na Ibn al-Munakkin, in kana karatun waɗannan littafan da Khulasati Badr al-Munir na Ibn al-Munakkin har wa yau duk waɗannan littafan kana karanta in ka ga malamin ya ce gharibun ya shu, abin da yake nufi da gharib anan da'ifun. Tirmidhi in ka ji yayi ifradin kalmar ita kadai ya ce hadha hadithun gharibun tafarrada bihi fulanun an fulanin an fulanin an fulan wa fulanun kana kaza wa kaza wa kaza wa ya'ani bi kalimatihi al-gharib ad-da'if,
amma an kaji ya ce hadha hadithun hasanun gharibun, to ya tashi daga waccan ma'anar da ya kadaitu da ita, ya komo wannan ma'anar da muke magana shine hadha hadithun hasanun gharibun, wannan hadisi kyakkyawa ne mai hanya daya. Amma in yazo da kalmar hadha hadithun gharibun kadai, to yana nufin hadha hadithun da'ifun. In yace hadha hadithun sahihun gharibun, yana nufin wannan hadisi ya inganta amma hanya daya yake da ita. Abin da ya faru, Tirmidhi da ya gama rubuta littafin shi, sai koma karshen littafin sai saka wani karamin littafi mai suna al-ilal as-saghir. Wannan littafin ya kasance kamar manual, wato kamar jagora ne game da wasu abubuwa da Tirmidhi yayi a cikin littafin waɗanda ya saba ma ka'idojin mafi yawancin malamai. Sakamakon haka waɗanda suka yi wa Tirmidhi gaggawa ba su kai ga karatun karshen littafin ba, suka zo suka ce Tirmidhi yana tifka da warwara, sai aka gane su suka yi kuskure don ba su ba shi haƙƙin shi ba. Ya yi littafi a ƙarshen littafin shi, ya sanya wa littafin al-ilal as-saghir. Wannan littafin sai ka karanta shi za ka yi kyakkyawar fahimta da wasu abubuwa da ya rinka kudurawa ko yana kwancewa sabanin yadda ka san su. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To idan ka gane wannan, sai mallam ya ce wa kulluha siwal awwali ahadun, dukkaninsu da aka jero din nan guda hudu amma banda na farkon, kenan guda ukun karshe ko? Da mashhur, da aziz, da gharib, mallam ya ce su ake kira ahad. Wa fiha, a cikin su al maqbul, a cikin su ake samun wanda ake karbe. Wal mardud, a cikin su ake samun wanda ake turewa a ki karbe. Me yasa za a karba? Me yasa za a ki karbe? Abin da yasa za a ki karbe, litawaqquf al istidlal biha ala al bahth, saboda a tsayu domin yin bincike kafin a kafa hujja da su ire-iren waɗannan. Waɗanne? Mardud din. Amal bahasi, har sai an yi bincike an ahwalir wati, ha game da halayen masu riwayar dunal awwali, amma fa banda na farkon. Dan na farko bincike ya ƙare. Wanne ne na farko? Mutawatir, bincike ya ƙare akan shi. Ko kun fahimta jama'a? Misali mutumin da yanzu ka tabbatar cewa general ne na soja ko professor ne a cikin harkar ilimi, wani bincike kuma zaka zo kana cewa to kai kai secondary kuwa, kana da diploma kuwa, ko ka ci jarabawar wayak, ya kamata ka yi professor wannan tambayar? Ko kun fahimta? A general na soja ya kamata ka ce mishi kai ka iya tacking parade kuwa, kai ka iya rike kunamar bindiga kuwa? Yaddar ka ga cewa shi general ne ta gamsar da kai game da waɗancan abubuwa. Dan haka yaddar ka da cewa wannan hadisi ya kai matsayin mutawatir, to bincike ya ƙare game da shi. Amma duk hadisin da ka binciko hanyar farko ka aje ta, ka binciko ta biyu ka aje ta, ka binciko ta uku ka aje ta, to kafin kai hujja da waɗannan hanyoyi guda uku, sai ka tsayu ka yi bincike game da halayen masu riwayar amma fa banda mutawatir. Jama'a kun fahimci wannan maganar? To wannan bincike game da halayen, jama'a ku yi hakuri, littafin zai zo zai rinka isharorin wasu abubuwa a farkon shi, sai an tafi wani wurin sai fassara maka me ake nufi. Yanzu magana ce ta kama kawai, amma zai zo nan gaba insha Allah zai gaya maka yaya ake bincike game da halayen masu riwaya. Duk wani mai riwayar hadisi da zaka ji al-Imam al-Bukhari ya ce haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abi Zinadi an Abi Zinadi an al-A'raj an Abi Huraira, duk waɗannan mutanen zaka ga za a nuna maka hanyar da zaka iya binciko su. Hakuri ake buƙatar kai, ko kun fahimta jama'a? Saboda shi ilimi ana cin shi kadan kadan ne, yau aka warware kaza gobe sai a warware kaza, sai ga kafin lokaci ka tara fahimta mai yawa. Dan haka abin da yanzu kawai karatun yake so ya ce mana, idan kana binciken hadisi in ka samu isnadi daya ga hadisin ka ajiye shi, ka samu na biyu ka ajiye shi, ka samu na uku ka ajiye, ka tafi iya neman ka har yanzu baka samu na hudu ba, to yanzu kana so ka kafa hujja da shi ko? Shine malam yake ce maka litawaqquf al istidlal biha ala al bahth, a tsayu kafin neman kafa hujja da wannan hadisai kowannan hadisi har sai an yi bincike an ahwalu ruwatiha game da halin masu ruwayar arrawi mai riwaya arruwatu jam'i ne masu riwaya to har sai an yi bincike game da halayen masu riwayar dunal awwali amma fa banda na farkon banda mutawatir mutawatir magana ta kare akan shi to bari ku ji jama'a me yasa zaka ce taiwa kace to me yasa ba za a bincike game da mutawatir ba ha ai wannan aikin da ka fara shine matakin farko na binciken da ka riga kai wa mutawatir misali jama'a hadisi ne sai ka same shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce innamal a'malu binniyati sai ka bude sahih al-bukhari sai ka ga isnadin shi da ka tafi muslim sai ka sake ganin wani isnadin misali nake mana da ka tafi tirmidhi sai ka sake ganin wani isnadin da ka tafi nasa'i sai ka sake ganin wani isnadin yanzu ba isnadi hudu ba to sai ka ci gaba da bincike kakkam baka sake samun isnadi na biyar ba to yanzu ya tabbata kana da hadisi kana da isnadodin shi mabambanta guda hudu amma matsalar ita ce baka san ya inganta ko bai inganta ba misali nake muku sai ka zo sai ka fara binciken isnadin can na Bukhari misali nake muku sai ka tabbatar da cewa ya inganta sai ka buga mishi alamar sah ya inganta sai ka sake bibiyar isnadin Muslim sai ka ga cewa sah ya inganta ka sake bibiyar na Tirmidhi da Nasa'i duka ga sun inganta kun fahimci wannan yanzu ka tashi inganta shi zaka inganta shi a matsayin hadisi mashhur sahih haka ne to ana nan kamar yadda in darasi ya bayi yau zaka ji daga cikin hanyoyin da zaka ƙara fadadawa wajen binciko hanyoyin hadisi sai ka je ka ƙara samu wasu tafai waɗanda ya kamata kai bincike sai ka je ka samu musnad na Imam Ahmad sai ka samu musnad na al-Imam al-Bazzar sai ka samu littafin al-Muntakhab na al-Imam Abd ibn Humayd ka je sai ka samu littafin Sunan Kubra ta al-Imam al-Baihaqi waɗannan tafan sai ka samu wasu isnadodi ga shi wannan hadisin wanda da ka bincika sauran littafai ga magari baka samu ba sakamakon haka sai ka ƙaro samu isnadodi a cikin waɗannan tafai isnadi uku in ka hada da na baya zama nawa bakwai kana nan sai ka samu labarin ai ga wani malami ya samu littafin musnad na al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba ya samu littafin musnad na al-Imam al-Hubaidi sai ka je ka ara kana neman wannan hadisin sai ka sake ganin ga wannan hadisin kuma da wasu isnadodi daban-daban a cikin wannan tafsir guda biyu sai ka ƙara samu wasu isnadodi daban guda biyar da can ga guda nawa bakwai ga guda biyar nawa kun ga 12 sun kai matsayin mutawatir ko basu kai ba sun kai to da ka zo ka fara bincike kuma game da halayen masu riwayar da siffofin su sai ka ga cewa duk siffofin nan da aka shardanta kafin hadisi kafin masu riwayar hadisi su zama mutawatir duk waɗannan isnadodi guda 12 da mutanen da ke ciki duk sun cika yanzu hadisin ya zama me mutawatir to tunda ya zama mutawatir kaji dalilin da yasa mallan yace dunal awwal banda shi don ai ka gane bincike lokacin da kake kokarin ne kaiwa ga ya kawo ga mutawatir don haka yanzu da ya kawo mutawatir wannan bincike zaka sake yi dama sai da kai bincike sannan ka kai ga wannan matsayin ashe hadisi ana fara bincikar shi ne daga isnadi kwaya ɗaya da ka samu ka tabbatar ya zama gharib ya zama sahihi kana nan ka samu na biyu ka tabbatar ya zama aziz ya zama sahihi kana nan ka tabbatar ya zama mashhur ya zama sahihi to yanzu dan Allah in ka ci gaba da samun isnadodin kana ta hukunta su sun sahaha sun inganta sun inganta ran da yake mutawatir akwai wani bincike da zaka sake dawowa kai dan haka ka je na ta ce maka dunal awwali banda na farkon dan na farkon ka riga ka gama bincike akan shi kun gane jama'a mallan yake cewa kafin ayi hujja da waɗannan irin isnadodi har sai an yi bincike game da halayen masu riwayar amma fa banda na farkon to yanzu kun fahimci wannan jumlar dan tana da saukin fahimta to ga wata ka'ida irin ta jiya idan muka manta ba karatun mu da ya gabata a jiya da ga magana dangane da hadisi mutawatir sai aka ce yana fa'idantar da ilimi al-yaqini amma in ya cika sharuɗa ko na'am na'am tsaya da shi kuna fahimta jama'a idan kun gane wannan maganar da kyau to kun ga nayi musu yawa almutawatir aka ce shi yana fa'idantar da al-ilmul yaqini ko in ya cika me sharuda to hadisin da bai kai mutawatiri ba shi kuma me yake fa'idantarwa shine sai malam yace wa qad yaqa'u fiha haqiqa ana iya samu daga cikin su suwa hadisi ahad ma yufidu al-ilma an-nazari wadanda ke fa'idantar da ilimi an-nazari haka yace anaku daga cikin su akan iya samun wadanda ke fa'idantar da ilimi an-nazari to ina so ku natsu da kyau kamar yadda jiya kuka natsu kuka fahimci me ake nufi da al-ilm al-yaqini me ake nufi da al-ilm an-nazari al-ilm an-nazari malamai suna kiran shi al-ilm al-muktasab kamar yadda wancan al-ilm al-yaqini sukan kira shi al-ilm ad-daruri yanayi ne da canjin malamai da yanayin gari da kowane malami da yadda yake kira kamar da jiya mun yi misali dan juma dan jummai na jume misali ko idan kun gane wannan malamai suna ce mishi al-ilmun nazari ne saboda ilimi ne da ba za ka same shi ba har sai kai bincike kai nazari kuma bayan kai nazarin baka kai ga samar da gamsuwa irin ta mutawatir ba dan haka sai a ce wannan ilimi ne wanda ya danganci abin da ka binciko me wannan ke nufi goban ka zo ka ce jama'a eh abin da na binciko jiya kuskure ne jama'a ba za su ce ah kuskure eh kuskuren ka sa muka aiki da shi ah dama menene bincikowa kai kuma binciken nan bai kai ka ga ilimi al-yaqini ba misali ni guna ne ka bayar aka wanke maka daga ciki sai aka hado maka da wata riga ashe wannan riga ba taka bace amma sai ka dauka ka sa me yasa saboda irin su daya da taka tsawon su daya da taka ba abin da ya bambanta ta da taka ko misalin zarrati amma shine wankin ashe yayi wata alama a ciki ya sa S S nan da yasa yana nufin Salisu kai kuma ai ne lambar ka Ibrahim amma da ka tashi baka lura ba sai ka sa yanzu wani yazo yace maka wana eh wannan riga ta kace sai kace kwarai da gaske zaka rantse sai kace a ya zan rantse ka ga riga a ruwa to rantse sai ce wallahi yanzu anan menene zai hana shi rantse ko abin da zai hana shi rantse yana da wasu dalilai wadanda za su taimake shi wajen ya rantse daga ciki farar riga bayar da wanki mai tsawon inci 30 aka zo mai da farar riga mai tsawon inci 30 sabuwa ba ta da bambanci da tashi ko miskala zarratin waɗannan sifofin da nake faɗi su ne malam zai zo ya siffanta da karina wasu abubuwa da za su taimake shi ya gamsu suka taimaka mishi ya gamsu har yayin rantsuwa akai daga baya sai aka je wurin mai wanki sai mai wanki ya ce a duba kwalar yana duba kwalar sai ga ai ne a jiki aka ce a to das ne a jiki ba taka bace ga taka nan yanzu menene ya kai shi ga wata rantsuwa saboda yana da ilimi an-nazari akwai wasu qara'in akwai wasu dalilai da suka taimake shi amma da ya babu jan riga wanki aka zo mai da koriyar riga akwai wata akwai wani dalili in ba motsuwa ba da rashin ko da gidadanci da zai sa ya sanya wannan riga hayyar rantsuwa tashi ce to idan kun fahimci wannan shi ilmun nazari ilimi ne wanda zaka yi bincike ne ka gano abu to daga baya zaka iya yi za ta iya yiwa ku ji wannan jama'a za ta iya yiwa daga baya ka dawo ka ce wannan maganar da kai ka gano kuskure ce kuma babu zargi akan ka kuma ita ma wannan da ka ce fa ka gano kuskure ce ku kiyaye nan da shekara 30 zaka iya dawowa ka ce ita ma ka gano kuskure ce dan dama na farko ba wahayinta akai maka ba na biyu binciken ka bai kai ta matsayin mutawatir ba binciken ka ya tsaye da ita ne a matsayin ahad shine mashhur ko aziz ko gharib dan haka akwai yuwar ka iya samun kuskure a cikin abin da ka binciko ko kun fahimta jama'a kamar yadda in muka zo muka fara tattauna game da mazaje za ku ga daga cikin abin da kan sanya wasu malamai kuskure ya faru misali sunaye waɗanda suke muhumalai yanzu je mu kawo misali sai ga isnadi الامام الحميدي ابو تكين صحيح البخاري امام البخاري يقول حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان توي سفيان سفيان غدا بيو ake da su سفيان ابن عيينة ko سفيان الثوري حقيقه ني انا سفيان ابن عيينة ني تو اكبر kai sai uwa tunaninka da saninka sai baka to سفيان الثوري ne dan shi ka fuji sai ka hukunta haka da ka hukunta haka sai kuma malaman hadisi ashe sun hukunta idan ka ji riwaya daga Humaidi daga Sufyan ibn Uyayna to ta inganta idan ku kaji daga Humaidi daga Sufyan ibn Sauri to bata inganta ba dan haka sai kai hukunci da wannan kaida sai ka ba afa wannan hadisi sai ka ce wannan hadisin da'ifi ne me yasa ka ba afa shi saboda riwayar Humaidi daga Sufyan as-Sauri ce bayan shekara 30 sai ka zo sai kai bincike daga cikin abubuwan da ke taimakon ka gano irin waɗannan kurakuran shine littattafan su'alat wanda zamu zo kansu littattafai ne da ake wa malamai tambaya irin su Daraqutni irin su Barqani a wannan zamani irin su Albani da makamantan su sai suna an amsa tambayoyi haka sai aka zo fit sai ka ga an amsa tambaya daidai da wannan isnadin naka sai ka ji wannan gogaggen malami ya ce ai wannan isnadi Sufyan ibn Uyayna ne har sai ya gyara cewa wasu sun dauka Sufyan as-Sauri ne ai kuskure ne fassara shi da haka yanzu kaga da kai da makamantanka ake kenan yanzu sai ka janye waccan da'afawa da kai shekara 30 da ta wuce ka baka ce wannan hadisi menene sahihi ne to in aka zarge ka aka ce a me yasa bayan shekara 30 zaka dawo ka ce hadisin da ka sahaha shi kuma bai sahahu ba ya zama da'ifi ko hadisin da ka da'afa shi da da'afu ba ya zama sahihi sai ka ce dama wasu dalilai ne suka ja ka a lokacin ka da'afa shi wadannan dalilan ka gane ba daidai bane wasu dalilan kuma yanzu sun karkatu gare ka ka gane cewa su ne daidai dan haka da ka sahaha shi wannan ba abun zargi bane a wurin malamai da daliban ilimi amma a wurin jahilai da yan bid'a to abun zargi ne dan haka ga mu ta sadda Imam Malik ya rubuta ta ta ninka yadda kake da ita yanzu so 10 ta ninka yadda kake da ita a hannu yanzu so 10 da riwayar Yahya ibn Yahya al-Laysi ita ce riwayar da ke hannunmu a nan yammacin Afrika to ta ninka haka so 10 amma me ya faru yanzu 1 bisa 10 ta ne a hannunmu Imam Malik da ya rubuta ta sai da wajen shekara 40 yana karantar da ita a cikin shekara 40 din nan yayi ta fattare abubuwa har ta waye gari ta koma yadda take daga lokacin da Yahya ya je karatunta ya dawo garin su Andalus sai kuma aka samu wani zakakurin almajirin Abu Hanifa shi kuma mai suna Muhammad bayan Yahya ya taho shi kuma ya je ya koyi karatun Muwatta Imam Malik ya ƙara rairaye ta ƙara raguwa daga yadda wannan ta hannunmu take ita ce yau a hannun mutanen ƙasar India da Pakistan da Bangladesh da wasu bangarori na ainihin wato Iran da wasu bangarori na ainihin wato Afghanistan da makamantan waɗannan yankuna ita ce a hannunsu zaka ji suna ce mata Muwatta Muhammad ga tanan muna da ita a makarantar nan wannan Muwatta yar firirce bata wuce kamar littafin risala ko littafin sunnatu salar Muhammad Nasiruddin al-Albani ba to me ya faru hadisan Imam Malik ya sake zabje su kuma ya dauki wasu ya sake sawa to ba malamin hadisin da ya taba zargin Imam Malik cewa dan me bayan shekara 40 zai rinka zabje littafin dan me a don dama malamai bincike suke kafin su rubuta abu abinda bincike ya zo gare shi a yanzu sai ya rubuta to ta mutu ko kashe ta mallam to jama'a kuna fahimtar waɗannan abubuwan da kyau ko saboda haka idan a cikin waɗannan irin hadisai aka yi bincike aka iya gano wannan magana da wane ya faɗi ko wannan isnadi da wane ya ruwaito da wancan isnadi da wancan isnadi sun kai matsayin mashhur ko sun kai matsayin aziz ko sun kai makamantan haka to wannan shine zai ainihin hukunta gurgurdan irin ilimin da za a iya samu a ciki kamar yadda nake bayani in ba ku manta ba magana dangane da abin da ya shafi malami ya tabbatar da magana daga baya ya dawo yayi wata akasin haka amma dole in ba ya manta ba ya dawo ya ce gyara akan magana kaza akan magana kaza akan magana kaza ba dan ko ba dan ka a samu tufka da warwara ko kun fahimta a can ya ce hadisi sahihi ne a nan kuma ya dawo ya ce hadisin da'ifi ne to dole sai bayani sai ya ce wannan hadisin shine hadisin da a cikin littafi na kaza da na inganta shi amma yanzu na dawo na gane kaza to amma akwai wani abu da yake faruwa kwararrun malamai sun san akwai bambanci tsakanin hadisi sahihi da isnadi da'ifi malamin hadisi kamar Muhammad Nasiruddin Al-Albani a wannan zamanin yakan yi haka sai zo cikin littafin shi Irwa'ul Ghalil sai ce wannan hadisin sahihi ne a can kuma littafin da'if sunan Abi Dauda ya kawo wannan hadisi da isnadin Abu Dauda ya ce wannan isnadin da'ifi ne to akwai bambanci isnadi da'ifi hadisi sahihi yana faruwa misali idan ka dauki littafin al-kamil fi du'afa'ir rijal na al-imam ibn adiyin al-jurjani zaka ga hadisin aliyu shine hadisin da aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu sai ka ji ya ce hadisin batil ko ka ji ya ce isnadun batil isnadin da ke karewa zuwa kan sayyidina ali bai tabbata ba to amma shi wannan hadisin yana nan a cikin sahihul bukhari amma da wani isnadin daga sayyidina usman dan haka yanzu can sai ya ce maka isnadun da'ifun annan kuma sai ka ji ya ce maka isnadun sahihun ko hadisun sahihun to shi yasa sai aka samu wasu ƴan bana bakwai da basu kware ba sai suka je suna zargin cewa Albani Muhammad Nasiruddin yana tufka da warwara a can yace isnadi a can yace hadisi da'ifi annan kuma sai sake dawa ya ce wannan hadisin sahihi ne sai a rasa wace ba a dauka wannan rashin gogewa ce a can ya hukunta isnadin ne anan kuma ya hukunta hadisin ne daya kenan na biyu a can ya hukunta hadisin ne da wancan lafazin kai kuma baka lura ba sai ka dauka lafazin daya ne anan da yazo sai ya inganta wannan da wannan lafazin dan haka kamar yadda ne magana nan kwanaki nake cewa kafin ba a cewa ba sa kuskure malaman hadisi suna kuskure domin ba annaba ba ne ba mala'iku ba ne ba tsararru ba ne daga kuskure amma kafin kai gaggawar cewa wane ya yi kuskure ka gwada matsayinka a ilimin da nashi matsayin tukuna mai yiwuwa abin da yake maganan ma gaba ɗaya kai ba shi kake fahimta ba ya yi gabas ne kai kuma ka yi yamma dan haka abin da kake zargin kuskuren ne ba ma shi ake magana ba gaba ɗaya ko kun fahimta jama'a in kun kiyaye wannan maganar duk na yi muku ita ne don ku fahimci duk abin da aka ce yana fa'idantar da ilimi annazari to akwai yiwuwar wannan abin daga baya kuskure ya tsarra'u cikin shi amma duk abin da aka ce yana fa'idantar da al-ilmu daruri al-yaqini to wannan babu makawa ya gama tabbata don haka babu ranar da za a ce Qur'ani akwai kuskure a ciki amma akwai yiwuwar wani hadisi da kake aiki da shi wata ran shi wanda ya hukunta maka hadisin ya tabbata ya dawo ce maka wane eh hadisin nan da na hukunta maka na gane cewa mai rauni ne jama'a kun fahimci wannan da kyau to sai malamin yake cewa wa qad yaqa'u fiha ma yusidu al-ilma an-nazari haqiqa a cikin irin waɗannan hadisai na ahad ana samun waɗanda ke fa'idantar da ilimi an-nazari to fa'idantar da ilimin nazari din ma fa ba wai kowane hadisi bane mashhuri ko garibi ko aziz a'a bil qara'in sai in yazo da qara'in to menene waɗannan qara'in sune nake so ainihin in tsaya in yi mana darasi na musamman akan su wato qarina da za ta ƙara wa hadisi daraja wata siffa ce wadda wannan hadisi zai zo da ita sai ya samu wannan daraja misali ɗalibin da ya fita da second class Mura misali Tutu daga jami'ar Ahmadu Bello wadda ta suna a wajen sai an gwara kanka sai an guga bakinka kafin ka haye to ɗalibin da ya fito da Tutu daga jami'ar Ahmadu Bello ana kallon shi da daraja fa'iqa daraja ta sama fiye da ɗalibin da ya fito daga wata jami'a a arewacin ƙasar wadda ba ita ba da 2-1 amma duk darajoji ne na ilimi duk ɗaya ne amma me yasa saboda wancan glory wancan daraja wancan daukaka da jami'ar Ahmadu Bello ta yi wanda wata jami'a bata yi ba sai ya zama dalibin da ya fito daga wannan jami'ar ana kallon shi da idan daraja wanda ya fi wancan ko kun fahimta abin da nake so in ce jama'a misali idan yau a ce ka je kayo karatu a makaranta hadda alqur'ani wanda duk garin an san cewa ta yi suna ana kallon ka da darajar da wani wanda ya je yau hadda irin taka mai yiwa ma fiye da taka amma ba daga makaranta sananniya ba sai a fi ganin ka da daraja fiye da shi kun fahimci wannan jama'a to wannan ita ake kira karina ko kun gane misali sai a zo zaben yan takara sai a ce wannan dan takarar makarantar da ya ita ta kyankyashe duk shugabannin kasar nan ita ce Barewa College wannan kuwa makarantar su ko kansila ba a taba samu ba kun fahimci dalilin da zai sa a kalli wancan da darajar ba daraja ce wadda shi ya samarwa da kanshi ita ba a'a wani yanayi ne wanda ya biyo bayan shi wanda ya biyo ta kanshi wanda shi ya zo ya ci albarkacin abu kuma kun gane wannan to wannan na daga cikin karina a dabi'a me yake nufi da karina a hadisi idan hadisi ya zo hasan da isnadi hasan a cikin sahihul bukhari sai a kalle shi da daraja ta hadisi sahihi wanda ya zo a littafin Darqutni da littafin ibnu majah me yasa saboda akwai hadisai da yawa a cikin Darqutni ba su inganta ba to haka samu daya inganta sai a ce wai to barka barka tunda hayya inganta to in ko aka samu hadisi hasan a cikin sahihul bukhari saboda wannan daraja ta sahihul bukhari sai a fi kallon wannan hadisi da natsuwar da ba a kallon wancan sahihin kuma kun fahimci wannan da kyau idan a cikin isnadin hadisi a bukhari aka samu imamu maliku a ciki ko shu'ba wannan hadisin yana da karina a cikin bukhari ba in aka samu wani hadisin kuma wanda a cikin isnadin babu maliku ko shu'ba kuma babu wani malami mai daraja irin tasu a cikin bukhari ma kenan yanzu wannan ita ce karinatul qara'in ma'ana a bukhari kuma riwayar maliku ne a bukhari wannan ba riwayar maliku ba ba riwayar shu'ba ba ba riwayar wani shahararren malami cikin malamai na naqd ba yanzu jama'a kun fahimci me yake nufi da karina to abin da malama yake cewa hadisai ahad idan suka zo da karina sannan ne suke fa'idantar da al-ilman nazari me wannan magana take nufi idan babu karina ba sa fa'idantar da ilmi an-nazari balle su kai ga ilmi al-yaqini wannan wani statistic ne kawai na malaman hadisi wajen gane martaba da darajar hadisi zaka ji fa'idar ta amma a wajen aiki duk daya ne yadda yake wajibi ai aiki da hadisi mutawatiri haka yake wajibi ai aiki da hadisi ahad wanda yake da karina haka yake wajibi ai aiki da hadisi ahad wanda ba shi da karina a wajen aiki duk daya ne to me fa'idar wannan bambancewar fa'idar wannan bambancewar ta fi faruwa idan aka samu karo ita ce hadisi ya zo cikin sahihul bukhari Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace kaza haramun ne sai aka samu wani hadisin a cikin Ibn Majah Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wannan abin halal ne zamu zo zaka ji matakan da ba a bi a hada to amma daga cikin matakan akwai matakin tarjihi ina son ku rike wannan darasin da ke don zamu dawo kan shi amma yanzu ta kama ne ina son ku gane mecece fa'idar gano mutawatir ahad ahad mai karina ahad mara karina ahad mashhuri ahad aziz ahad gharib me fa'idar wannan fa'idar ba ta koma ga aiki wajen aiki duk daya ne amma fa'idar na koma an aka samu karo to waye kamata a gabatar bayan an biyo wasu matakai duk ba su maganin matsalar ba don aka zo karkata ga wanda ya fi karfi sai a ce wannan hadisin a cikin bukhari ya zo annabi ya ce ka ba halal ne wancan hadisin ya zo a cikin Ibn Majah ne annabi ya ce abin haramun ne tunda mun rasa hanyar da za mu bi da hadisan to sai mu dauki hadisin Bukhari sai mu aiki da shi ya zama rajih ya zama ma'ruf wancan ne cikin Ibn Majah duk da yake mun gano sahihi ne amma kuma yana karo da wani sahihin da yazo cikin sahihin Bukhari kuma mun kasa yadda zamu tafi da su tare dan haka mun aje shi mun mai da shi marjuh ya zama shaf ba za a aiki da shi ba yanzu anan aka ce maka menene ya taimake ka kai wannan aikin sai ka ce saboda qarinar wancan yazo cikin Bukhari ka ji fa'idar qarinar kenan ko kun fahimta jama'a idan ka fahimci wannan da kyau to kai hakuri akan ƙara gano muhimmancin qarina din nan da inda take da fa'ida zamu zo darasi na musamman ba da jimawa ba zaka ji shi insha Allah ta'ala a cikin jeran giya karatutukan nan amma yanzu ni ina son ka gane ka iya bambance abin da ake nufi da al-ilmun nazari da al-ilmu al-yaqini ka iya bambancewa don ka iya bambance wannan shine da hadisi ahad idan yazo da qarina kuji in yazo da qarina to yufidu al-ilma an-nazari idan bai zo da qarina ba la yufidu shay'an sai dai kuma sahihi ne wajibi ai aiki da shi shikenan kawai jama'a kun fahimta Allah maraukakin sarki ya taimaka bari mu dan duba ina ga ko ina da dan karin wani ta'aliki da ya kamata ainihin ni akan wannan mas'ala dangane da mas'alar qarina jama'a barin dan karanto mana wasu maganganu za su dan zama dan karin bayani ne kadan daga abubuwan da na abin nan malamin ne yake cewa daga cikin abubuwan da za a dauka a matsayin qarina ku ji jama'a kaunul hadith mashhuran bihaythu takunu lahu turuqun mutabayina salima min da'af ar-ruwat wal ilal idan ka samu hadisi yazo hanyoyi uku ya kai matsayin mashhur kenan ko sannan hanyoyin nan kowace daya ta inganta ingancin da ya kai a ce babu wata hanya daya daga ciki mai gargada ko mai matsala ko ta illa ko ta rauni wannan zai iya zama qarina aina zai zama qarina in aka samu irin waɗannan hanyoyin amma guda biyu rak ko guda uku ai ko guda daya kun ga wannan za a ce yana da qarina wannan yana da hanya biyu ya inganta wannan yana da hanya uku ya inganta in aka samu karo wanne kamata a gabatar me hanya uku to yanzu aka tambaye ka mecece qarina anan sai ka ce ziyadatul adad karin adadin akan wancan wancan biyu ne wannan uku ne kun ga yana iya zama qarina mene yawan hanyoyi amma ingantattu ba daga cikin abin da ke iya kasancewa qarina shine kaunul hadith مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين أسامي حديثي ينا تشكي دقرارو غوغا قمع لما يوضن دسك إيا وذلك بأن يكون رجال إسناده الأئمة كأحمد أن الشافي أم مالك مثالي أتي حديثي ني إمام أحمد الآن هم بلي رويتو دقوا دقوا ما لميش الشافي الشافي إرويتو دقوا ما لميش مالكو to isnadin da aka same shi da irin waɗannan manya-manyan malamai da suka kai suka komo a cikin riwaya to ana ɗaukaka wannan isnadin sama da isnadin da ba shi da irin wannan daraja yanzu wannan mecece qarinar kasantuwar samun al-a'immatul a'lam manyan malamai a ciki salisan na uku ko jimin an yakuna al-hadith mimma akhrajahu ash-shaykhani fi sahihayhima li jalalatihima fi hadha ash-sha'n a samu wannan hadisin yazo cikin Bukhari da Muslim wancan hadisin kuma fa yazo a cikin littafin Sunanul Kubra ta Baihaqi me yasa za a gabatar da hadisin da yazo cikin Bukhari da Muslim akan na Baihaqi bayan dukan su sun inganta in aka samu karo saboda darajar da imamin Bukhari da Muslim suke da ita a wannan fage na aikin tace hadisai wa taqaddumihima da kuma gabatuwarsu sun riga kowa fi tamyizis sahih ala ghairihi akan cewa za a yi aikin ware sahihai daga waɗanda ba sahihai ba kafin kowa ya fara wannan aikin su suka fara wannan ya ba su irin wannan darajar jama'a kun gane wannan da kyau sannan walitalakkil umma likitabaihima bil qabul sannan kuma al'ummar musulmi baki daya sun rungumi littafansu sun karbe su akan cewa duk abin da ke ciki an amintu da shi. To wannan magana za mu dan yi sharhi akan ta. Wannan karbe da malamai suka yi wa Bukhari da Muslim a matsayin su na sahihai, ina son ku gane bayan su ba a sake karban wasu littafai a wannan matsayin ba. Misali, al-Imam Ibn Sakan ya rubuta littafi yasa mai sahih, Ibn Khuzaima ya rubuta yasa mai sahih, Hakim ya rubuta yasa mai sahih, Ibn Ibban ya rubuta yasa mai sahih, duk waɗannan malaman sun yi wannan aikin a bayan su Bukhari da Muslim, amma malamai sun bincika aikin su basu karba kamar yadda aka karba aikin Bukhari da Muslim ba. Wannan karban da aka yi dalili ne akan nagarta ayyukan su. Su ko malamai da ke karbe, ina son ku gane ba karbe ne na kungiyanci ba, dan Bukhari na bin mazhabin su, ko dan Bukhari dan garin su ne, ko dan abin da Bukhari ya rubuta a cikin littafi, ni wani na amince da wannan littafi. Jama'a, kun fahimci wannan magana da kyau? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To wannan ainihin maganar kenan. Ina dan zuwa karan jama'a, ina son in yi muku sharhin karina din nan. Na san yi muku sharhin karina din na yadda insha Allahu ta'ala za ku kai matuƙa wajen ainihin fahimtarta. Bari ku ji abin da Hafiz Al-Hafiz Ibn Hajar ya faɗi mai sharhin wannan littafin. Bayan da ya kawo waɗannan ainihin maganganun waɗanda su ne dai muka ɗauko a nan, cewa daga cikin ƙarina akwai samuwar hadisi ya zo cikin Bukhari da Muslim, ana iya gabatar da shi akan ainihin wani wanda bai zo a cikin shi ba. Ina fata an gane. To, da yake wa talakkil ulama kitabaihima bil qabul, da kuma karɓe da malamai suka yi littafansu, wa hadha talakki, wannan karban wahdahu shi kadai aqwa fi ibadatul ilm, na daga cikin dalili mafi karfi wajen fa'idantar da ilimi, min mujarrad kasratat turuq, daga ainihin hanyoyin da zasu zama kadai suna da yawa ne, alqasira anit tawatur, daga ainihin wato yawan su basu kai matsayin mutawatir ba. Misali, ga wannan isnadi jama'a ku duba, yazo a cikin sahihul bukhari kwaya biyu rak, amma an ka koma cikin littafai kamar Abu Dawud da Nasa'i Tirmidhi da makamantansu, sai ka samu ga ainihin wasu isnadodi ga wani hadisi wanda ke karo da wancan na cikin Bukhari da Muslim, suna da isnadodin da yawa amma yawan bai kai mutawatiri ba. To sai a gabatar da wancan isnadi kwaya ɗaya ko kwaya biyu na cikin sahihul Bukhari akan wancan kwaya hudu ko kwaya biyar wanda bai kai mutawatiri ba. Me yasa? Saboda wannan karbe din da ainihin malamai suka yi. To akwai wata fa'ida ne wadda ita ta sa na koma nake karanto mana wannan. Ku ji sai Ibn Hajar sai yace, illa anna hadha mahdun muhtasin bima lam yanqudhu, sai dai fa wannan gabatar da isnadodin Bukhari da Muslim da ake akan wasu isnadodin sun keɓanci isnadodin da ba a yi ƙoƙarin cin gyaran su Bukhari da Muslim akan su bane. Kun san da Imam Bukhari ya rubuta littafin shi, bayan shi da ƴan shekaru an samu wani malami al-Imam Ad-Darqutni. Al-Imam Ad-Darqutni ne yazo bayan su Bukhari da Muslim, amma ilimin shi da karatun shi da binciken shi bai gaza ilimin Bukhari da Muslim ba, dan haka shi ma ya haɗu da ya karanta sahihul Bukhari sai ya gano wasu isnadodi masu matsala, shine sai tattara su a nan jama'a. Al-ilzamat wa tatabbu, sunan littafin kenan. Al-ilzamat wato wasu ka'idoji da Darqutni ya lazimta wa Bukhari da Muslim, to in kun ce kaza to ai kaza, to in kun ce kaza to ai kaza, wa tatabbu da kuma irin bin su da irin kai daya bayan daya. To irin waɗannan isnadodin waɗanda aka ja da Bukhari ko aka ja da Muslim, to ba za ka ɗauke su ka gabatar da su a kan wasu isnadodin da suka zo a wasu littafan ba. Ko da daga ƙarshe Imamul Bukhari da Muslim sun suka yi rinjaye a kan waccan jayayyar da aka yi musu, amma tunda an ja da su to wannan isnadin ya samu shubha yadda irkici ya taso tsakanin hadisin da yazo da wannan isnadin da wani hadisi da yazo da wani isnadi a cikin Nasa'i ko Baraqutni ko Baihaqi ko wani littafi daban wanda ba Bukhari ko Muslim ba to ba za ka dauko wancan isnadin na Bukhari ka rinjayar da shi akan wannan na Baraqutni ba anan sai dai a tsaya a dubi wata hanyar ta tarjihi kuma idan kana da wani dalilin da zai sa har wa yau ka rinjayar da wannan hanyar to za ka rinjayar ne saboda wannan dalilin amma ka sani dai wannan isnadin ya samu wannan matsala to amma me yasa ne waccan maganar nace wasu jayayyar da aka yi da Bukhari da Muslim su suka wayi gari suka yi nasara Imam Daraqutni a zamanin shi jama'a yayi wannan jayayyar da waɗannan malaman amma wannan jayayyar da yayi da su yayi a zamanin ba wanda ya kai shi karatu jama'a dan haka ya ciyo kwalar hadisai ga sunan tari guda a cikin Sahihul Bukhari isnadodi afwan hadda wasu hadisan ma yawanci kalar da su da zimmar cewa gaba daya basu tabbata ba ko kuma sun tabbata amma basu cika sharadin Bukhari da Muslim ba sun karya sharadin da Bukhari din da Muslim suka yi kun tinci wannan magana da kyau wannan aikin da Imam Daraqutni yayi a zamanin shi gaskiya babu wani malami kamar shi dan haka kuskure ne daidai ne waye iya ba wanda zai iya tunkare shi dan haka aka sallama mishi kuma dai yaya ne sai bayan kusan shekara 500 sai aka samu Ibn Hajar sai ya taso zai sharhin Sahihul Bukhari sai da ya fara karin kumallo da Baraqutni tukuna da waɗannan hadisan sannan ya fara Bukhari sharhi shine muqaddima ka ganta sai da ya muqaddima wadda a cikin muqaddimar sai da ya bi Baraqutni ya bashi ansa kakkab akan duk maganganun da yi daga ƙarshe yace Imam Bukhari shi ya nasara akan Baraqutni ko kwaya daya Baraqutni bai dace akan duk wata tuhuma da yawa wani isnadi ko hadisi a cikin Bukhari ba da wannan malamai suke cewa Ibn Hajar lauyan Bukhari ko kun fahimta jama'a mana ya tashi ya kare Bukhari akan duk waɗannan abubuwan wasu abubuwan ma yanzu sai ce gaba ɗaya Daraqutni bai fahimci menene Bukhari yake nufi ba ai abinda Bukhari ke nufi da ya kawo wannan isnadin ai kaza 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 wato karatu ne mai zurfi sai ka samu lokaci ka daure kai zaka fahimci abubuwan nan malaman nan ba cin mutuncin juna suke kokarin yi ba duk kokarin gyara suke yi shi yasa kaga Allah ya wanzar da ayyukansu bayan wanzar da ayyukan Allah ya sa aka yi musu kyakkyawar fahimta ba wanda ya taso daga baya wanda yake zargin su in ba dan bid'a bai ce sun bata wa musulmi lokaci ko sun bata addini duk wanda yake daga baya sai dai kaje yana yaba musu akan mutanen kirki ne kuma kokarin gyara suke jama'a kun fahimci wannan da kyau to anan yanzu ka ji wannan fa'ida da Ibn Hajar yake cewa ana iya daukar ainihin isnadodin Bukhari da Muslim a matsayin waɗanda za a rinjayar in an samu karo ko sai waɗanda aka ci gyaran su sai yace imma anna hadha mukhtassun bima lam yanqudhu ahad min al-huffaz mimma fil kitabaini sai dai wannan ka'idar kadai za a dauke ta ne ga hadisi ko isnadin da ba a samu wani daga cikin mahaddata wanda yake gyaran waɗannan malamai ko ɗayan su ba wa bima lam yaqa to ga ka'ida ta biyu haka nan kuma har wa yau ba za ka ainihin wato dauki isnadin Bukhari kai karo da shi da na wani ba ko da na Muslim karin jayar kai wa bima lam yaqa at-tajazub bayna madlulayhi mimma waqa'a fil kitabaini haythu la tarjiha al-istihalati an yufida al-mutanaqibani al-ilm bi sidqihima min ghayri tarjihin li ahadihima 'ala al-akhar to ga kuma wata ka'idar idan aka samu hadisi a cikin Bukhari jama'a yanzu yana karo da wani hadisi sai kai kokarin hanyar da zaka hada su sai ka kasa duk wata hanya da zaka bi kai tarjihin daya akan daya ka kasa sai ka zura mishi ido zamu zo mu samu wannan kaida kamar yadda nake fadi akwai hadisan da in suka zo maka suka karo da juna jama'a zaka je kai iyakar binciken ka gaba daya sai ka rasa dalilin da zai saka karkata ga wannan to a tsari sai ka ture su gefe guda ku irin waɗannan hadisan da ka ture su gefe guda da irin waɗannan isnadodin da ka tura su gefe guda saboda an samu wani yana karo da su, to baka daukar su suma ka ainihin hujja da su akan karin jawab da su a wani wurin tunda anan ka kasa bada ansa game da su. Misali, idan hadisi yazo maka cikin Sahihul Bukhari, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mafi alherin masu sheda shine wanda ya bada sheda ba a tambaye ba. Wani hadisin ya sake zuwar maka a cikin Sahihul Bukhari yace mafi sharrin masu sheda shine wanda ya bada sheda ba a tambaye shi ba. A cikin littafi daya wannan yace mafi alheri, wannan yace mafi sheda, a iya binciken ka kakkar ka rasa yadda zaka yi ka hada su sai ka aje su gefe guda. To gobe idan ka samu wani hadisi akan wata mas'ala yana karo da ɗayan waɗannan hadisan akan wani gefen nashi, to ba za ka gabatar da ɗayan waɗannan da ka aje su gefe guda sun gagare ka akan wancan da ya zuwa Ibn Majah ba, saboda ai shekaran jiya bincike ya kama ka rasa yadda za ka rinjayar da shi akan wani hadisin. To idan mai yanzu kawai za ka ɗauke shi haka ka rinjayar da shi akan wani, domin wannan alama ce ta baka gama fahimtar shi ba tunda can ka rasa yadda za ka yi da shi. Waɗannan mas'alolin jama'a dalili ne kawo muka gaggauta yin bayani akan su, amma akwai inda za a yi magana akan hadisai guda biyu waɗanda suke karo da juna, za mu tattauna ƙa'idojin. Yanzu kaɗai muna son ne ka san daga cikin ƙa'idojin da za su sa a iya rinjayar da hadisi akan hadisi akwai ƙarina. To amma ƙarinar kuma akwai inda take tahowa da matsala, sai aka ce to in ta taho da matsala to anan ba za ka iya ɗaukanta ta zama hujja ba. Ya kai magana kenan, ina fata an gane. Sannan sai ya ce wa ma ada zalika fal ijma'u hasilun ala taslimi sihhatihi, yace duk wani hadisi wanda bai samu irin wannan karam ko bai samu irin wannan tuhuma daga irin su bara kokani da makamantansa ba, to gaskiya an yi ijma'i kai tsaye akan ingancin shi, babu tantama dangane da ainihin wato wannan. Sai malam a ƙasa yake cewa ai subutuhu walau kana hasanan, ko da hasan ne an tabbatar da cewa da ya tabbata. To sai malam yace fa in qila inna mattafaqu ala wujubil amali bihi ma ala sihhatihi mana'anahu, akwai wata magana mai rauni Ibn Hajar ya kawo ta ya maganin ta, yace ta iya yiwa a ce a'a ai malamai sun hadu ne akan wajibcin ai aiki da duk abin da yazo a cikin Sahihul Bukhari da Muslim, amma malamai ba su hadu akan wajibcin kudurta cewa duk abin da yazo cikin Bukhari da Muslim sahihi bane. Kaji wata shubha, duk abin da yazo cikin Bukhari da Muslim malamai sun ce wajibi ai aiki da shi, amma inganci ba suka ce ba za a kudurta ya inganta ba. Sai Ibn Hajar yace ba mu yadda da wannan maganar ba, don akwai tufka da warara a cikin ta. Sai malam mai ta'aliki Abu Ubaida sai yace hadha huwa aljawab, yace wannan ita ce gamsasshiyar amsa, ai la nusallimu annahum lam yattafiqu ala sihha, tunda har malamai suka sallama akan ai aiki da hadisan ciki kaga ba mu sallama cewa kuma ba su hadu akan ingancin su ba, bal ittafaqu alaiha, mu abinda muke cewa malamai sun hadu akan ingancin hadisan da ke cikin Bukhari da Muslim. Falam lam yattafiqu ala sihha, aida malaman ba su hadu akan ingancin hadisan da ke cikin Bukhari da Muslim ba, lama kana lahuma maziyatun ala ghairihima, da ya zama Bukhari da Muslim ba su da wani bambanci kenan akan waɗanda ba su ba. Ma anna lahuma maziya ala ghairihima, tare da cewa Bukhari da Muslim suna da bambanci da fifikon daraja akan waɗanda ba su ba, don haka fawaqtabi annahu muttafaqu ala sihha, wannan maganar da malamai suka tabbatar da cewa Bukhari da Muslim sun fi kowane littafi a duniya an ba Qur'ani ba, to dalili ne akan cewa sun yadda cewa Bukhari da Muslim ingantattu ne. Li ajli zalika mana'ana alqawl bi adam alittifaq ala sihha, yake saboda haka muka ce ba zai yiwu a ce wai malaman ba su hadu akan ingancin waɗannan littafan ba. Wannan magana yace a duba littafin ainihin wato Naqatud Durar a shafi na 41, wanda yake ta'aliki ne ko sharhi ne akan wannan littafi na Nukhbatul Fikr. Idan kun gane maganar da muke jama'a, asali fa har yanzu ban fara magana akan Sahihul Bukhari da Muslim ba, magana ce duk ta kawo akan ƙarina, me yasa za a gabatar da hadisan da suka zo a cikin Bukhari da Muslim akan hadisan da ba su zo a cikin Sahihul Bukhari da Muslim ba, musamman a lokacin karo. Sai ka ce saboda Bukhari da Muslim su suka fara aikin tantance wannan hadisai su ce sahihai daga waɗanda ba sa tantancewa saboda darajar Buhari da Muslim da fifikon su da daukakar da Allah ya musu a wannan fage saboda karbuwar da littattafan su suka samu karbuwar da waɗansu littattafan irin su ba su samu irin wannan karbuwar ba wannan ita ce karina da ke kewaye da littafin Buhari da Muslim jama'a kun fahimci yanzu karina da kyau to in kun fahimta sai mu koma cikin ainihin karatun littafin nan har wa yau mu sake duban mas'alar a idda malam yake cewa wa qad yaqa'u fiha ma yufidu al-ilm an-nazari bil qara'in malam yace a cikin waɗannan hadisai ahad ana iya samun waɗanda ke fa'idantar da ilmi na nazar amma bil qara'in in sun zo da wasu darajoji ko wasu dalilai da za su sa a karkata a kansu sai malam yace alal muhtar ga zababbiyar magana to me yake nufi ga zababbiyar magana akwai magana da ike ba zababbiya bace kenan wanda take cewa koda hadisi ya zo da karina karinan nan ko ba imamu malik da shafi'i da ahmad ne a isnadin ko ba hadisin ya zo cikin bukhari da muslim ne ko ba shu'ba ne ya rawaito hadisin ba shi da bambanci da wanda ba shi ba kunga ita wannan maganar ta nuna da karina da rashin tabbitsaye ne hadisi ya inganta ya inganta ba wata karina to wannan maganar marjuh maganar da take rajih ita ce ana iya fifita hadisin da yazo da karina akan hadisin da bai zo da karina ba ita ce rajih yanzu kaga a lokaci guda Ibn Hajar ya karantar da kai maganganun guda nawa guda biyu amma ɗaya fito ƙarfi ga maka dayar fa ya bari ne ka fahince ta kuma yana nuna maka ba ta da ƙarfi haka abin yake to wannan yana daga cikin fa'idar littafin da kuma jama'a yana kawo matsaloli guda biyu in ya kawo matsalolin guda biyu ba zai maka yadda mai askari yake maka a cikin fiqhul malikiyya ba yace maka wa hal ala sifatir rahibi amin nafiz nabiz shin za a in an zo daga hannu a sallah za a ainihin daga ne haka su fuskanci inda alqibla take ko ku tafukan za su fuskanci kasa ne sai yace maka kaulani maganganu guda biyu sai yace maka wa hal yad'uhuma ala sadri aw yursiluhuma shin zai dora su ne akan kirji ko kuwa zai sake su sai yace maka kaulani sai wuce annan shi wannan bai maka haka ba maganganu guda biyu ya nuna maka wanda take da ƙarfi daga wanda ba ta da ƙarfi to wannan da nuna maka mai ƙarfi din ita ce daidai babu shakka akan haka jama'a kun gane wannan da kyau to bari dan yi wani ta'aliki wanda wannan ta'alikin zan yi shi a yau amma wata rana za a zo a ƙara saragowar shi waɗannan ra'ayoyin da Ibn Hajar zaka ji ya ce kaza shine rajih kaza shine marjuh yayi wannan ne ba wai mujarrabin ra'ayin shi bane a'a sakamakon bincike ne ya fitar na ra'ayoyin malamai ba wai kawai zuwa ya dubi wanda yake so ya dauka ya tura waccan ba a'a ina wannan magana ne saboda wasu sun tayar da shakka game da littafin Ibn Hajar kamar littafin taqribut tahzib cewa ra'ayoyin da ke ciki shin ra'ayoyi ne na Ibn Hajar ko kuwa ra'ayoyi ne sakamakon binciken ra'ayoyin malamai a sakamakon binciken ra'ayoyin malamai ne a ƙarƙashin wannan idan ka tura wannan magana ta Ibn Hajar to kamar kana ture tattaruwar ingantacciyar magana ne wadda ta tabbata wadda ko ba kai ne ka zo kai wannan binciken ƙarshen ta kai ma ga haka zaka kai kun fahimci wannan magana jama'a misali 1 plus 1 sai ka ce 2 shin wannan ka'idar da ka tabbatar ra'ayinka ne kawai ka ce 2 ko kuwa duk wani malami da ya iya arithmetic 2 zai ce duk wani malami da ya iya arithmetic 2 zai ce ashe ba abu ne mai sauki a ce 1 plus 1 da wani ya ce 2 yayi kuskure ba in ka ce yayi kuskure to duk wanda ya yarda da wannan ka'idar kana cewa me yayi kuskure to aikin zai maka fadi amma da ya ce 1 plus 1 equals to 3 sai ka ce kuskure ne ma'ana yanzu wani ra'ayi ne nashi kake turewa ya rage ka je kuma munakasha ku tattauna ya zai iya kare kanshi in ka gamsu ka yadda baka gamsu ba ka ture shi shi kadai ne ba ka tura tarin wasu mutane ne dake kan wata ka'ida ba jama'a kun gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am malam mai tambaya kace me na'am na'am
inna kuntum tawallu kinan hadithul qaidi yanzu jama'a eh
ايه
ba
za a iya haka a waɗannan hadisan ba, don ai ba a kai matakin da za a yi tarjihi ba. Ba wai kawai daga ka samu hadisai guda biyu, ɗaya na cewa dama, ɗaya na cewa hagu, shikenan sai ka ce shikenan a karkata ga ɗaya ba. A'a, akwai ƙa'idoji waɗanda ɗazu nake ce muku ku yi haƙuri za a zo kansu. To ku yi haƙuri in aka zo kansu, hatta littattafan da za ku koyi wannan aikin da aikin a aikace za ku ga za a zo da su don ka fahimci hadisi da ya ce kaza, da wannan ya zo ya ce kaza. Ba wai kawai za ka tashi rana tsaka sai ka ce ni na ɗauki wannan, wancan ban ɗauke shi ba, ko kuma yadda ake a ƙasar nan ka ce wancan mansuhi ne, naka ne nasihi. Misali, man masa zakarahu falyatawadda innama hiya bada'atun minka. Malaman Najeriya kawai da ya zo sai ya sufa akan wanda bai tashi akan shi ba, shine wannan hadisi ya ce wanda ya taba azzakarin shi ya sace alwala, wannan kuma ya ce wanda ya taba azzakarin shi ba komai ai gabashi ce. Malaman Najeriya kawai sai su ce wannan da ya ce gabashi ce an soke shi, wancan shine yake aiki. Wannan ba ka'ida bace, jahilci ne. Amma za mu zo zaka ga ya ake wa hadisan kafin ka kai ga da'awar cewa an soke, kafin ka kai ga da'awar cewa wannan shi ya fi wannan karfi. Akwai wasu ka'idoji da ake biwa, shine nace a ƙara haƙuri. Insha Allah ta'ala za mu zo kansu. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Na'am. Wannan ba shine darasin mu. A'a. Wannan sabanin malaman fiqh ne kawai. Mu yanzu kawai abin da muke so, ka dai kowa da ya bani karina ko? To yace ce karina. Insha Allah. Malam yace sunnal gharaba. To jama'a, sharhi ne fa ake har yau, bakin nan da na jawo mana har yanzu shi muke ta sharhi. Sunnal gharabatu, sannan sai garibanci. Me garibanci? Me garibanci? Ku ba da ansa. Aha, kadaituwar hanya ga hadisi. Wannan garibancin malam yana so ya ce maka to nau'i biyu ne shi, kuma haka su kashe biyu. Kamar yadda kaje an ce maka hadisi ahad ya kasu kashe uku ko? Da aka zo mashhur aka ce mashhuri iri-iri ne. Akwai mashhur a lughance, akwai mashhur a wurin mustalah na istilahi. Akwai mashhuri ma ya shahara da riwayar mutane kaza, akwai mashhuri ya shahara da riwayar malaman gari kaza, akwai mashhuri ya shahara a wurin malaman fiqh, akwai mashhuri ya shahara a wurin malaman nahwu. Misali, idan ka tafi wurin malaman adab sai su kawo maka cewa imru'ul qaisi, wata ran ana cikin hira a majalisa Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai hira ta fado kan shi, sai Annabi ya ce oh, wannan mutum ne wanda duk duniya an ji shi, amma a ranar lahira za a manta da shi, shine zai dauki tutar ɗan wuta ma ya wuce musu gaba. Yanzu wannan hadisi duk wanda ya karanta adab kusan ya ji shi, amma hadisi ne batilu la asla lahu, ba shi da asali. Amma kaga shahararre ne a wurin malaman adab. Ina fata an gane. Din da kaje ka samu malaman wa'azi, malaman islamiya, baka je ka same su suna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaita game da koyar da larabci, ya ce ana arabiyyun wa lisali ahli aljanna arabi wa lisanu kaza wa qur'ana arabi. Wannan duk hayaniya ne, ba hadisin Annabi bane. Amma kaga me mashhuri da wurin malaman islamiya, to ba lallai ya zama mashhuri ne ya zama ingantacce ba. Abinda nake so in ce mashhuri kala-kala ne ko? To aziz shine malamai ba su ainihin bayyana yana da karkasuwa ba. Innama in kai kayi nazari da kyau zaka gane daga cikin aziz akwai aziz wanda tun daga farkon shi har ƙarshen shi mutum daidai ne a kowace tabaka. Akwai aziz din da yana hawa da sauka. Wani wurin ka samu mutum uku, wani wurin biyu, wani wurin hudu, wani wurin biyu, wani wurin biyar, wani wurin biyu. Kaga wannan aziz ne, amma ba a samu istiwa'i ba a tarafayil isnad. Wancan kuma an samu istiwa'i a wajen jassa na isnadin. To amma garibi fa, malam yana so ya ce mana garibanci nau'i biyu ne. Gashi ya ce sunnal gharaba, sannan sai garibanci. Imma an takuna fi asli sanad. Ko dai ya zama a farkon isnadi ne aka samu ainihin garibanci. Me ake nufi da farkon isnadi? Abin da ake nufi da farkon isnadi shi ne ɓangaren sahabi da ya ruwaito wannan hadisi jama'a. Yanzu
wannan Imamul Bukhari ne rawaito wannan hadisi daga Al-Humaydi yace daga Sufyan yace daga wa ha ku nake tambaya ko je mun yi wannan isnadin ko da mun yi shi hadisin farko cikin sahih Bukhari ha Ibrahim Muhammad ibn Ibrahim shi kuma daga Yahya ha Yahya daga Alqama daga Umar yanzu ku dubi yadda wannan isnadin yake jama'a to yanzu wannan isnadin naka tambaye ka ina ne farkon shi ina zaka ce Umar abinda yasa na tsaya neman haka saboda wasu suna kuskure in aka ce ina farkon isnadi wai sai su faɗi inda malamin mai littafin ta auren wa aka fara jin hadisin auren sahabi shi ne farkon isnadi dan haka farko shi ne daga kan sahabi to garibanci jama'a nau'i biyu ne ko dai ya zama garibancin ya fara daga nan ya zama cikin sahabbai wannan ne kadai ya ruwaito shi to irin wannan nau'i ne na farko na gari nau'i na biyu ya zama a'a nan sahabbai guda uku aka samu misali ga Umar ga Aisha ga Jabir duk sun ruwaito amma da aka taho sai aka samu duk gaba ɗayan su sun haɗu akan mutum guda ne Alqama ya karanto shi wurin Umar Alqama ya karanto wurin Aisha Alqama ya karanto wurin Jabir dan haka hadisin ya fara da mutum nawa mutum uku amma ya zo ya tsuke ya koma kan mutum ɗaya nan kuma a ce sai a samu ƙarin mutum biyar ya zama mutum shida dan haka ga uku ɗaya biyar sai kuma ne sai a zo a samu hudu sai ne sai a zo a samu mutum uku yanzu aka ce yanzu wannan ina garibanci ya faru sai ka ce ya faru ne a tsakiya wato abin da ake nufi da tsakiya kawai shine inda ba ainihin bangaren sahabi ba kawai ɗaya gefen in ma ya faru a nan ko kuma ya faru a cikin wannan tabakokin to in ya faru a wannan na farko din kama a ce sahabi ɗaya ne to za ka ji sunan shi za a kira shi al-gharibu kaza in ya faru a ta tsakiya wato ta ɓangaren da ba sahabi ba to za ka ji za a kira shi da wani suna bari ka ji malam ya ce sunan garaba sannan sai garibanci in ma an takuna fi asli sanad ko dai ya zama wannan garibanci ya faru ne a asalin isnadi ina ne asalin isnadin gefen sahabi ko aula ko kuma ba anan ba kaga ya kasa ta kashi biyu ko sai yace fal awwal na farko shine wanne wanda ya faru ta gefen sahabi yace ana kiran shi al fard al mutlaq ana kiran shi al fard al mutlaq sai malam yace wasani na biyu kuma fa ana kiran shi al fard an nisbi idan garibanci ya faru bangaren sahabi sai ka kira shi al fard al mutlaq idan ya faru ta gefen a tsakiya ko a wani gefe sai ka kira shi an nisbi bari kafin mu tafi da nisa dan yi muku bayani dan ku iya ganewa idan wannan fardiyya ta faru a nan bangaren sahabi ta riga ta faru ba yadda za a iya gyara ta dan haka aka kira shi fard ya riga ya kada tunda ya fara haka shikenan dan sahabbai za su dawo duniya ne balle su zo su faɗa mana hadisin balle a ji wata hanya daban sun ƙare amma nan in ya faru haka ta iya yiwuwa in aka matsa bincike sai a je a samu wani littafi ya ruwaito daidai wannan wurin an samu mutum na biyu ko mutane uku waɗanda za su tashe shi daga matsayin gharib ya koma aziz ko zama mashhur dan haka ake kiran shi an-nisbi saboda fardiyyar ta faru ne bin nisba li hadhihi tabaqa saboda wannan tabaka ce kawai wadda ba dan ita ba dan ku duba nan mutum uku nan mutum daya nan mutum biyar nan mutum hudu nan mutum uku menene ya ja wannan hadisi zama gari bin nisba li hadhihi tabaqa to dan haka ake kiran shi al-fard an-nisbi wato fardiyyar ta faru ne bin nisba li hadhihi tabaqa walaula فردية هذه الطبقة لما صار فردا غريبا برمجي فيما لا يكي تشيوا ويقل إطلاق الفردية عليه أما أنا أنتم ستاشد فرد شو أني شي فرد النسبي تنزل جماعة قوائد بالتافين شمنتي أكو سكوا بديو كدوبا ويقل إطلاق الفردية عليه أنا أنتم جاية مش فرد كيف أيه شو أني شو أني ني أكي تشيمي الغريب أكي تشيمي الغريب النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه أنا أرنتم جاية مش فرد كيف أي كم يأتي نفي إذن كذي كيف إنسانك هذا حديث فرد ونني أما إندي هر ونني باسا تشي مش فرد كيف أي سيديس كلاش الفرد النسبي وكما كيف إنسانك جيس إنتي هذا حديث غريب هذا حديث غريب إنك جيس إنتي غريب توانا سيكيني إنك جيس إنتي فانداشي دا فرد توانا سيكيني نعم دا الله وعيدي فانتوانا درس الباء درس إنا رسول لكوا باكي إنك جيس إنتي هذا حديث فرد وسنا نشن فردية تافة وني جيفا سعادي انك وكدي سنتي هذا حديث غريب تفردني النسبي ويقل اطلاق الفردية عليه انا كرنتن جايا مش فرد ان بيك جا انتي فرد كيف اي اتكال اي كلمة توانا اكي نشي اما اوانا نسي دي اتي غريب كوكما فرد ان هذا النسبي dama kun fahimci wannan wannan san ku rinka mutunta maganganun malamai ku ji da yake waya kullu din nan ko waya kullu ana karanci kenan wannan yana nuna za a iya samun wani malamin ya fadi shi a haka dan haka wannan ba kaida ce mufarida ba ba kaida ce tabbatacciya duk inda ka ji an ce hadha hadithun gharibun kace ana nufin wannan hadithun fard ne an nisbi in ka karanta littafin Tirmidhi gaba ɗaya zai burkita ka kan wannan ka'idojin dan Tirmidhi zaka ga wannan hadisin yake ta cewa fard ai gharib ashe kaga wannan ka'idar dan haka malam yayi marmari yayi cewa ya killu akwai karancin fadi amma kenan duk da hakan akwai ɗan kadan din waɗanda su hakan suke yi abinda yasa Ibn Hajar yayi wannan magana saboda Ibn Hajar mujtahidi ne kuma mutaakhir ya zo daga baya ya biya karanta tafan malaman da suka gabace shi yayi nazari ya ga dabi'u na irin malamai mabambanta dan haka zaka ga yakan iya yin magana da wani da ya gabace shi ne wa ba zai yi ta misali yanzu Tirmidhi ba abin da ya shafe shi da yazo yana bambance maka hadha hadithun fardul mutlaq hadha hadithun wannan duk kalmomi ne na malamai mutaakhirai wannan bambancewar ita kanta mutaakhirai ne suka tsaya suka yi ta to me yake so a nuna ma an samu revolution ne a cikin harkar ilimi ta hadisi kudama'u malaman da mun kawo maka su tun a farkon karatun nan suna da salo sai aka samu wasu da suka zo daga baya sai suka sauya wannan salan da suka yi ya hukunta dole a rinka ana fadakar da kai in ba haka ba kaka je ka dibo ka'idojin mutaakhiruna kaje kana fassara littafan kudama'u da su misali yanzu idan kana karanta Tirmidhi a mas'alolin fiqh in kaje ya ce maka wannan makruhi ne abinda yake nufi wannan haram ne to wannan irin magana yanzu haka take a wurin mutaakhiruna da kan kana karatun risala kaje mai risala ya ce wannan makruhi ne yana nufin wannan abin kadin haram ne bai kai haramci ba amma an ka dauki littafin al-ummu ta Imam Shafi'i ko muwatta ta Imam Malik ko ka dauki littafin ainihin sunan Tirmidhi ko makamantan haka sai kaga ya ce hadha makruh ko hadha fihi karahiya ai fihi tahrim yake nufi dan haka dole ka iya bambance yaya mutaakhiri suke magana yaya kudama'u suke yanzu misali littafin sunan al-kubra ta al-Imam al-Baihaqi to ina yake ne Allahumma salli littafin sunan al-kubra ta al-Imam al-Baihaqi jama'a yanzu wannan littafin al-Imam al-Bayhaqi yayi shi, to wannan kuma al-Imam Muslim yayi shi, to yanzu wannan yana daga cikin kudamau, wannan yana daga cikin mutaakhiruna. Irin ka'idojin da baka ga wannan yana faɗi, karka dauko su ka fasara littafin wannan yadda wannan yake, karka dauko ka fasara da wannan. Dole ne in ka zuba karanta littafi sai ka fahimci shin wannan wanda ya rubuta littafin yana daga cikin mutaakhiruna ne ko yana daga cikin kudama'u. Misali yadda na saba muku, misali yanzu wannan ya rubuta littafin nan ne da turanci irin na America, da haka in ya zo rubuta meter sai sa meter, in ya zo rubuta center sai sa center. Wannan kuma da ya tashi ya rubuta da turanci ne irin na English, shi kuma in ya zo rubuta meter sai sa meter, center sai sa TRE. To yanzu idan baka fahimci waɗannan abubuwan ba, sai ka zo kawai sai ka ɗauko ƙa'idojin rubutun English kana karanta littattafan da aka rubuta a bisa ƙa'idojin rubutu na Amerikanci, kalmomi da yawa za ka ce ba daidai suke rubuta su ba. Ba Amerika in ya zo sai rubuta program sai da kalmar 'yar ƙarama, ba Ingilishi ne zo sai rubuta ta sai ga yawan maimaita ɗan da wasu abubuwa haka. Ashe dole ne sanda ka buɗe littafin sunan kubra kana karantawa, sai ka ga cewa yanzu Baihaqi kuji yace akhbarana Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf, to wannan akhbarana da Baihaqi yake cewa ko ba irin ta ɗaya da akhbarana da zaka buɗe anan ka ga Muslim ya faɗi ba. Misali yanzu Muslim yace haddathana Ishaq ibn Ibrahim أخبرنا عيسى بن يونس، توانن أخبرنا ذلك سوانت مثابين دوانت بائرون سليما دومين أخبرنا أعرف نقود ماءو قام أنتا أخبرنا أعرف نمتقدمو أنا نمتأخرون قام أنتا دون سيكا سوانن كما دوانن مثابين ينات انتدى بمبان تيمان وانا عمودان دهكا كاركو تدزوت زام كي قريس إن شاء الله تعالى دهكا انكافين توانن bambance maka a ce alfardul mutlaq alfardun nisbi wa yaqillu itlaqul fardiyyati alayhi, to wannan wani bambancewa ne yake maka wanda a cikin littafan mutaakhirina ake samu, amma a cikin tafan kudama'u zaka kawai suna tasarrufi da kalmomin ne. Misali kamar hasan da sahih, za mu zo mu darasi akan malaman da hasan da sahih duk suna nufin hadisi maqbul kawai, da haka za a iya jawo Imam Malik hadisi, sai ka ji Imam Malik ya ce haza hadisin jayyidun, sai kai ka zo kai ilimi bayan shekara 1300 sai kai kuma sai ka gano hadisin sahihi ne, karka ce amma fa Imam Malik ya ce jayyid. A'a, jayyid a wurin Imam Malik ba irin ta ɗaya da jayyid a wannan zamanin ba. Abinda Imam Malik yake nufi da jayyid kawai maqbul, hadisin kawai ya tabbata, amma ba yana ba shi darajar siha husn ba haka bane. Dan haka dole ne in kana karanta madangaru malamai ka rinka kana lura, wannan rashin lura ta haifar da rikici mai yawa, inda yake zamu zo muna dan ishara akan wasu abubuwa insha Allah. Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a, yanzu kun fahimci wannan ko muna da sauran lokaci? Khairan, malam yace wa khabarul ahad hadisin ahad, yanzu dai ka fahimci me ake nufi da hadisin ahad ko binakil adlin, wanda adili ya ciro samun tsabbi mai cikakkiyar hadda, muttasilas sanadi, wanda isnadin shi ya sadu da juna, ghaira mu'allalin, ba mai illa ba, wala shadhin, ba shadhi ba, huwa sahihu li dhatihi, shi yake kira as-sahihu li dhatihi. Wannan ta'arifi ne na hadisi sahihi jama'a. Ina ga ce maka menene hadisi sahihi, sai ka ce shine hadisin da ya cika sharuɗa biyar. Sharaɗin farko ya zama adili ne ya ruwaito shi. Na ke nufi da adili, musulmi wanda yake da tsoron Allah, da tsoron Allah ya kai ya hana shi saban Allah da gangan, shi ake nufi adili. Musulmi wanda yake da tsoron Allah, tsoron Allah ya kai ƙarfin ya hana shi ya saba ma Allah da gangan ko kuma da son zuciya, shine adali. Kaji sharadi na farko, sharadi na biyu, tamu dabt, ya zama yana da cikakkiyar hadda. Me yake nufi da cikakkiyar hadda?
ita ce tun daga ran da malamin shi ya karantar da shi hadisin har ran da shi kuma zai zauna da dalibin shi ya karantar da shi hadisin ba zai canza ko harafi ɗaya ba ba zai rage tsawo ko ƙara tsawon hadisin ba shine zai ba da shi yadda yake shine malamin shi ya karantar da shi tun yana dan shekara 20 yanzu ya kai shekara 80 a duniya kaga bayan shekara 60 ko in ya tashi ya ba da hadisin yadda aka ba shi shi shine yake nufi da tamu dabti to dabt a biyu ne akwai dabt sadrin dabt sadrin abin da ake nufi shine sai ka je wurin malamin ka tun farko algafa ta mala eh zan rinka zuwa daukan karatu amma ni zan rinka zuwa dauka da kani ko kuma shi malamin ya hukunta to zan rinka baka hadisi amma da ka baka rinka haddace su ya danganta contract ne negotiation ne za ku dai fita ne ko kun tinta jama'a ko kai ka zaba ko shi malamin ya zaba maka ko dai yadda kuka kai ga yarjejeniya karshe sai kuka amintu akan kullum malamin zai rinka baka hadisi biyar daka to waɗannan hadisan ko da an kaje gida baka rubuta su to amma sauran da zaka karantar da ɗaliban ka kaka rike littafin in ka rike littafin to yana nuna baka da cikakkiyar hadda gaba daya dan yadda ka dauko su haka ake son ka bada su da ka dauko to ka bayar da ka ba dadi ba ƙari ba sauyi to kana da tamamin dabbi kenan dabbi ne dabbi sabrin shi balarabe sai yace hadda da kirji ake yi ina fata an gane da kirji ake yi bahaushe ne sai yace ya haddace da ka a tafi dai abin da yake so ka gane rike karatu shine dabbi da ka ka riko to ka bayar da shi da ka akwai dabbi kitabin sai nazo na ci algafa ta malam nazo in koyi karatu wurin ka sai yace to ya dan yi min jarabawa sai gane cewa na karanta sahihul bukhari yanzu zai sa mun sahihul muslim ne sai ya dauko sahihul muslim kuji sai ya dauko copy na sahihul muslim shi da kansa sai ya bani sai yace to kaga wannan muslim din shine nuskha shine copy da ban karantar da kai kar ka sake wata rana kai zangayi zo min da wani copy na sahihul muslim ba wannan ba dan haka sai kuma yace maka kuma kar ka sake ka ƙara harafi ko ka canza wasali ko ka gaba daidai bane sai in ni nace maka sai ka kiyaye wannan ka'ida ana cikin karatu sai haddathana ishaq ibn ibrahim sai shi malamin sai yace rubuta al-hanzali to a ka'ida dole nan take ka tsaya ka rubuta al-hanzali idan ka rubuta in aka tashi karatu duk gyare-gyaren da ya maka sai ka nuna mai algafa ta malam gyare-gyaren nan haka suke sai ce eh sai signature a wurin ko kuma ka stamp ya buga in ba haka baran da ka gama karatun wannan sahihu muslim bayan shekara 1 ko 2 zaka koma garinku sai ka bashi littafin sai ka ce algafa ta malam duba gyare-gyaren duk da kai mana haka suke malam ya tabbatar maka haka suke to wannan copy na muslim din nan da zaka karantar da sahihu muslim da shi zaka je ka karantar in ka je ka dauki wani sahihu muslim to baka da dabbi kitabin baka da kiyaye littafi na biyu idan wannan sahihu muslim din kai ganganci ka je ka ba yarka ko danka ko almajirinka ya je ya kwafe mai wa yana da rubutun hannu irin naka ya je ƙara dambara wani gyaran wanda in ka zo ba zaka iya gane nan ba kai ne kai ba wannan yana nuna baka da dabbi kitabin dan haka irin waɗannan malaman in har ta kama za su bada copy wannan littafin sai su zauna sai su copy su da kansu su gyara wannan sabon copy shi wancan sai su boye a daka ba su abin su a ƙarƙashin gado shi wannan da suka sake sabon copy shi suke bada aro ba sa bada aron wancan idan da za su karanta sai su fito da wancan sai ga in zai tafiya ya tattara irin su ya zuba a buhu in ya tafi in ya dawo lafiya su dawo lafiya da littafin in ya mutu can su mutu can tare amma ba zai bai bari a gida mai wa yana da mata mai karambani ta je ta dauko ta ba kaminta ko ta ba wani ya je ya dambara wani abu shi kuma yazo ya ainihin dauka ya je yana bayarwa haka malamai su gano cewa wannan kalmar ai ba haka malamin ka ya gyara maka ita ba jama'a kun fahimci me ake nufi da dabbi kitabin to jama'a a Najeriya ne fa kawai muke ganin kawai malami ya je kasuwa ya siyo littafi sai kuma sai ya ce wa ɗaliban kawai ku je ku siyo sai ku ci gaba da karantar da su ba zai gaya musu shi wai da kanshi wacce nuska ne ya dogara da ita ba wannan ɗabi'ar jama'a da nazo ina yin ta fa har ta zama abin zargi da abin raddi wai yaya za a ce wai nuska kaza banda nuska kaza haza manhajuna ne shine manhajin mu haka siddan kawai malami yazo yace zai karantar da ku bulugul maram sai ku ce mishi malam wace nuskha wace tabaa ta hakikin wa a'a sai shi malamin ya sha ilimi ya koshi sai ce ku so kowace nuskha ni zan yi muku ta hakikin ta ina karantar da ku in kuka zo da ya karanto muku an abi huraira kaza 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 sai ce muku to kun ga iya nan eh to shine abin da yazo cikin bulugul maram wanda ibnu hajar ya rubuta warawahu malikun wa shafi'i wa ahmad wannan ba a cikin bulugul maram bane nuska ce ta hamidin fiqi anan aka samu wannan ƙari dan haka ku yi alama cewa ba ibnu hajar ya rubuta wannan ba haka tafi can aka tafi sai azo hadisin ana bi hurara kaza 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 wannan addu'a ta wajen kiran sallah man qala allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma sai ce idrib alaihi ku share wannan hadisin ba shi a bulugul maram ba ibnu hajar ya rubuta shi ba a ƙasa yake wani ya kwafe shi da wani ya tashi sai ya dauko shi ya bambara shi a ciki aka je aka buga haka to in malamin ya sha ilimin a koshe zai iya muku wannan aiki dan sai ku siyo kowace iri amma in shi kanshi ya san cewa bai wadatu ba ko kuma wani ya tsaya yayi aikin da ya cancanta sai ce jama'a zan karantar da ku bulugul maram ko riyadus salihina ko umbatul ahkam amma nuskar da wani ta hakiki ita zai